العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa masu kallo da sauraronmu, muna muku fatan alkhairi a duk inda kuke a fadin wannan duniya ta Allah ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu da taku gabaki daya. Allah madaukakin sarki ya sa muna dacewa, ya sa mana mu yi gamdakatar da alkhairi. Yan uwa, Allah madaukakin sarki ya sake hada mu a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka, shirin da ke bayani akan ladubban neman ilimi. Kamar yadda muka sha baɗi kuma muka sha nanatawa, lallai tabbas ɗalibin ilimi yana buƙatar ladabi. Babu wanda yake buƙatar ya zama ya ladabtu da ladubban da suka kamata na shari'ar musulunci kamar ɗalibin ilimi. Shi yasa wajibi ne ya zama an tunatar da shi, an yi mishi bayanai a game da haka. Idan ba a manta ba, a shirinmu da ya gabata kun karkar bayani ne akan sifa ta farko wacce ya wajaba ɗalibin ilimi ya siffantu da ita kafin ma ya fara neman ilimin. Wannan sifa kuma a matsayin ladabi ita ce sifa ta ikhlasi, wato ya zama manufarsa ya zama dan Allah ta'ala yake yin wannan ilimin. Ya zai yi ilimi ne dan Allah, ya kawar ma da kansa jahilci, sannan kuma ya kawar ma da sauran ƴan uwa musulmai jahilci. Domin jahilci musiba ne, jahilci bala'i ne, jahilci guba ne mai kisa. Jahilci shine sanadiyar shiga wuta, ko yana cikin sanadai da ake bi domin a shiga wuta. Allah ka tsare mu daga shi. To manufar ɗalibin ilimi ta kasance yi dan Allah, so yake ya kawo ma da kansa jahilci, sannan kuma ya kawo ma da wasunsa waɗanda su ma jahilan ne, bayan shi yayi ya kawo ma da kansa, to su ma ya kawo musu. Wannan mun yi bayani akan haka, kuma muka yi bayani akan alamomin ikhlasi da abubuwan da suke taimaka ma mutum a wajen ikhlasi, da kuma fa'idoji da gajiya da ake ci ta ikhlasi. Allah madaukakin sarki, muna roƙon ka ka ba mu ikhlasi a dukkan ayyukanmu gabaki ɗaya. Ka karɓi rayukanmu, muna masu tsantsance bauta a gare ka ba tare da mun haɗa ka da kowa ba. A yau insha Allahu ta'ala ƴan uwa, za mu yi bayani ne akan sifa ta biyu, ko ladabi na biyu daga cikin ladubban da ya kamata ɗalibin ilimi shi akan kansa ya yi ma kansa shiri ya zama ya siffantu da su. Wannan sifa ko wannan ladabi shi ne ladabi na zaɓen malami. Bayan ɗalibi ya tsantsance niyyarsa, ya tabbatar da izinin Allah zai nemi ilimin nan dan Allah ne, to sai kuma neman wane ne zai masa karatu, wane ne zai masa karatu. Domin akan kuskure a samu matsala tun daga farko ta hanyar malamin da za a yi karatu a wajensa. Idan ɗalibin ilimi ya kasance ya fada mugun hannu, to sai ya zama abin da yake da shi na fata ne ya zama mai ilimin, ya zama malami wanda zai zo ya ma al'umma hidima, ya ma addininsa hidima, sai ya zama an samu matsala tun daga malamin da ya sama. Shi yasa magabatanmu suka kasance suna da taka tsantsan a wajen wani malami ne za a je a yi karatu a wajensa. Domin ko ba dukkan malamai bane ake zuwa a je a yi karatu a wajensu. Akwai mutumin da zai zama yana da tarin ilimi da yawa, amma kuma a gefe guda bai cancanta aje ai karatu a wajensa ba, saboda bai cika siffofi da ake buƙatar malamin da zai karantar ya zama ya cika yana da su ba. Malamanmu suka ce ana samun ɗalibin ilimi zai bincika malamin da zai yi karatu a wajensa ta hanyoyi biyu ne, ko dai ta hanyar ta'ammulu bi nafsihi, shi ya tsaya ya kula da kansa. Wannan musamman mutumin da yake da shekaru na tantance abubuwa kenan. ya zama ya kula da malaman da zai karatu a wajen sa magabatan mu sun kasance sukan je gari da niyyar su dau ilimi a wajen malami amma ba za su fara zuwa karatu wajen sa ba shi sun yi alal aqalli wata biyu suna kallon ya malamin ne yake da gudanar da rayuwar sa ya yake karantar da daliban sa dame dame dabi'un sa dabi'un sa kyawawa ne mutum ne mai kula da addini mai tsara ibadar Allah subhanahu wata'ala duk sun kasance sukan yi wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu ita ce neman shawara a wajen wasu hanya ta farko in ba a manta ba mun ce kula dalibi da kansa ya kula domin ya zabi malamin da zai karatu a wajen sa hanya ta biyu ita ce ya nemi shawara ko kuma a dora shi akan hanya a ce je ta kai karatu wajen wani wannan yakan taso ta hanyar iyaye iyaye su zaba ma malam dan su malamin da zai karatu a wajen sa magabatan mu sun kasance suna yin haka hatta sarakuna magabata sun kasance sukan zabi malamin da zai karantar da ya'yan su shi yasa sai kaji ana cewa mu'addibu abna'il malik fulani ko muhazzibu abna'il maliki fulani ai shine malamin ya'yan sarki wani kaman al-imam al-asma'i al-imam al-asma'i rahmatullahi alayhi dai daga cikin manyan malaman lughar larabci ya kasance mu'addibu sibyani abdul malik ibn marwan harun ar-rashid ya kasance shi mai karantar da ƴaƴan harun ar-rashid ne harun ar-rashid ko sarki ne na banu al-abbas wato wanda aka yi shi a cikin zamanin banu al-abbas wato ad-dawlat al-abbasiyya kenan wanda dangantaka suke kaiwa zuwa ga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma to haka suka kasance suna yi ko kuma ya kasance ba iyayen bane za su dora dalibin su su kai shi wajen malami su hada shi da shi a shi dalibin yana da wayau shi ya tafi ya je nemi shawara wani malami ya kamata ya je yi karatu a wajen sa magabatan mu sun kasance suna yin haka idan za su yi karatu a wajen mutum to sai sun je sun nemi shawara wasu magabatan su waɗanda suka fi su gogayya suke da basira a game da su a game da wannan fanni na ilimi to sai su je su nemi shawara a wajen su ce wajen waye kamata su je su yi karatu daga nan su kuma sai su ba su shawara cewa ku tafi wajen wane ku je ku yi karatu a wajen sa wani zubin kuma malami ne talibin sa zai buƙaci ya bar gari saboda wani dalili daga cikin dalilai ko dai kila malamin da yake karatu a wajen sa ya zama ba yi da fannin da shi yake son ya koya yanzu ko kuma yana da shi amma shi a tsarin sa baya karantar da wannan fanni to shikenan sai dalibin ya nemi cewa ya nemi izinin malamin sa cewa malamin ya hada shi da wani malami wanda zai je ya karanci wannan fanni da yake so ya je ya koya sun kasance suna yin haka to shi yasa in shawara zaka nema ya kai dalibin ilimi kuma kana da wayan neman shawara idan ka ya bude kana da damar da zaka yi neman shawara to malamai sun sanya ma duk mutumin da zaka je kai shawara a wajen sa din shi kuma shi yana da sufofin ba da shawara ba haka nan kawai ake ba da shawara ba shawara tana da sharuɗa tana da sufofi so daga ya kai dalibin ilimi duk wanda zaka je wajen sa domin ya baka shawara ka tafi karatu wajen wani malami to ka tsaya kuma a nan aikin ka ne ka tantance shi ka tabbatar da yana da waɗannan sufofi na mai ba da shawara malaman mu suka ce ana al-aqalli ana buƙatar mutumin da zai ba da shawara ya zama yana da wasu sufofi guda bakwai sifa ta farko an yakuna za aqlin kamil wanda zai ba da shawara a nemi shawara a wajen sa kuma ya ba da shawara kuma a karba ya kasance yana da hankali cikakke ba taɓaɓɓa bane ba wani yanayin sa haka bane yake a yanzu yana da cikakken hankali wannan sifa ta farko kenan duk wanda zaka nemi shawarar sa to ka tabbatar da cewa mai cikakken hankali ne shi ba taɓaɓɓa bane ba mai matsalar kwakwalwa bane domin idan ka tafi kaje mutumin da kwakwalwarsa ba cikakkiya bace kaje ka nemi shawara wajen sa to sai ya tura ka dawa ya baka shawarar da ba ta da kyau kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace al mustashar mu'taminun mutumin da aka nemi shawarar sa to ai an amince masa so da kai kasance yana da hankali wannan sifa shi ta farko ce sifa ta biyu an yakuna za khibratin sabiqati ya zama yana da gogayya wacce ta gabata ba za ka je wajen mutumin da ba harkarsa bace ta karatu ka kuma ce ya baka shawara kana son kai karatun fanni kaza a wajen malami kaza ko ya baka shawara wani malami za ka bashi za ka yi shawara da za ka yi karatu a wajensa shi ba harkarsa bace harkar shi kila tuki to ya za ka dauki ka je wajen mutumin da tuki shi tuki ne harkarsa kace kuma ya baka shawarar malamin da zaka yi karatu a wajensa a'a da dai zaka sai mota ne ko kuma a'a kana neman direban da zai rika tuka ka ne to anan ne zaka tafi wajen wannan domin wannan ita ce khibararsa gogayyar da yake da ita kenan da kwarewar da Allah subhanahu wataala ya bashi fannin da Allah ta'ala ya aje shi a kansa kenan amma sharadi shine in malami kake nema kana neman a baka shawara malamin da zaka yi karatu a wajensa to ka tafi wajen wanda harkarsa shi ma ita ce karatu sifa ta uku an yakuna aliman bima yustashahu fihi ya zama yana da sanin abin da kake neman shawarar sa a ciki ko da yana da khibara amma ba akan wannan abin da kake neman shawarar sa ba to kaga wannan da matsala ya zama ya san mutanen da kake neman kai karatu a wajensu Allah da kalla ana iya cewa kenan ya san mutane zai iya ce maka malam wani mutumin kirki ne yana da ilimi aqida shi sahihi ya ce murabbi ne mai bada tarbiyya ne to kaje kai karatu a wajensa yana iya ce maka a'a kaga wani kake yi karatu a wajensa saboda yana da damuwa kaza yana da damuwa kaza yana da damuwa kaza sannan sifa ta hudu an yakuna zadinin wa taqwa ya zama mai addini ne shi wanda za a nemi shawarar sa ya kasance mai addini ne kuma mai taqwa taqwa na nufin ya zama yana aiwatar da abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi sannan yana nisantar abubuwan da Allah ta'ala ya hana yi taqwa kenan baka zuwa wajen mutumin da yake ba mutumin kirki ba kace kuma ya baka shawarar wani malami zaka je kai karatu a wajensa kaga shi ba mutumin kirki bane bai da addini to ya za ai kaje wajensa kace kana neman shawara wani malami zaka yi karatun hadisi ko zaka yi karatun alqur'ani ko zaka yi karatun fiqh ko zaka yi karatun suluki akhlaq ko karatun lughar larabci a wajensa kaga ba zai baka shawara mai kyau batun da shi ba mutumin kirki bane bai da addini sannan bai da taqwa sannan sifa ta biyar da ake son mutumin da za a nemi shawara a wajensa ya bada ilimi ya bada shawara kan malamin da za a je a yi karatu a wajensa an yakuna nasuhan ya zama mai nasiha ga mutane an ce nasuh ai shine an yakuna muridan lil khair ya zama an san shi kansa yana da fatan mutane da alkhairi domin wani idan ka nemi shawarar sa to kuma sai ya tura ka dawa saboda babu alkhairi a cikin zuciyarsa kana aqudan hasuda mutum ne mai kashi kuma mutum ne mai fatan kada ni'imar Allah ta'ala ta sauka akan wani to ya zai a tafi aje a ce ai shawara wajensa kana iya zuwa ma kace kana son kai karatu da Allah ya baka shawara wani malami za ka yi karatu a wajensa shikenan kuma sai ya ce me za ka yi da karatu me za ka yi da karatu sai ya dauko wani abin da kila cutar da kai zai yi a duniya kuma ya cutar da kai a ranar gobe kiyama sai ya ce kai shi makofin kai wannan aiki na alkhairi wato neman ilimi so da kashi ya zama yana da nufin alkhair na shida an yakuna adilan ghayra baghin wala za'ir ya kasance adili ne shi mai adalci kai ya zama azzalimi ba kuma mai karkace ma hanyoyin shari'a ba wannan sifa ce mai muhimmanci sannan an yakuna katima sirri ya zama kuma mai rufa asiri kada ka zo ka nemi shawara wajensa shikenan kuma kila kai ka kawo masa malamin da kake tunanin kai karatu wajensa shikenan ya baka shawara daga baya kuma shikenan sai yazo yana fada ma wani malami yana ce masa ai wani ya zo waje na ci zai karatu a wajen ka kamar yana tuhumarka to kage wannan bayan bai rufa asiri ba kuma ya zama nan bani wato ne hada fada a ana san in an nemi shawara wajen mutum to daga shi shi wannan tunda annabi sun ce al-mustashar mu'taman mutumin da ake neman shawarar sa amini ne to amini kaga ai bai kamata ko yaje ya yada abin da suka tattauna da wanda suka tattauna tare da shi ba a matsayin sirri soka ya kai dalibin ilimi waɗannan su ne sukukun mutumin da zaka je wajen sa domin neman shawarar wani malami zaka yi karatu a wajen shi wannan su ne sufofi guda bakwai manya-manya kila wasu sufofin za su izo amma ƙanana ne ko kuma dukkanin su da za mu tsaya mu ce muna wannan batun ne kawai shi akan kansa nake batu to sai ka ji wasu sufofin kuma sun shigo shi yasa abul aswad du'a li rahmatullahi alayhi yake cewa wa ma kullu dhi libbin bi mu'tika nushahu wa la kullu mu'tin nushahu bi labibi walakin idha mustajmi'a 'inda sahibin فحق له من طاعة بنصيبي وما كل ذي لب باقوة من قلوة بني بمؤتيك نصحه زي باك نسيح السا باقوة بني الله تعالى باشق قلوة أما كما زي الدشية مك نسيحة واتو ينفاتيك دع الخير سنن ولا كل مؤتي نصحه بلذيبي سنن باقوة قوة نبتن بني وانديك ينفوك دع الخير يزنني قلوة yana iya wa mutum ya nufaci ka da alkhairi amma kuma bai da kokwalwar da zai nuna maka alkhairi shi azatansa alkhairi yake nufi kai amma kuma tunda bai da kokwalwa ta fahimta bai da zurfin ilimi bai da gogayya ta rayuwa to sai ya zama ya tura ka kuma dawa amma nufin sa alkhairi ne amma sai abul aswad du'a li rahmatullahi alayhi sai yace walakin idha mustajmi'a inda sahibin shi dai idan aka samu wadannan sufofin manya-manya guda biyu wato da ita'un nushi da kuma al-lubb ita'un nushi nufin ka da alkhairi al-lubb ya kasance kuma mai kaifin kwakwalwa mai kaifin tunani mai hangen nesa mai gogayya a rayuwa to in suka hadu fa hukka lahu min ta'atin bi nasibi duk wanda yake da waɗannan abubuwan guda biyu to ka tafi wajen sa ka nemi shawara shi kuma sai ya baka shawara kuma shawaran nan ta sa in kai aiki da ita sai kaga ka ci nasara kuma ka samu abu so da ka ya kai dan uwa idan za ka yi karatu a wajen wani malami to je ka wajen wasu ɗan uwansa malamai kai nemi shawarar su shin ya kamata in je in yi karatu wajen malam wane su kuma dama waɗannan malaman su ne aka ambata waɗannan sufofi da ake buƙatar shi zama suna da su wani daga cikin mai hikima yana cewa daga cikin masu hikima yana cewa manista'ana bi zawil uquli faza bi darkil ma'muli duk mutumin da zai yi abu ya nemi shawarar mutanen da suke masu kaifin tunani masu kwakwalwa masu gogayya a rayuwa to faza bi darkil ma'muli to zai rabauta da samun abin da yake fata abin da yake buri ya samu a rayuwarsa to zai samu so da kai ya kai dan uwa kada kawai ka fada karatu ba tare da ka kula da wani malami ne zaka je kai karatu wajen sa ba kuma shine aka ce ka dada ma har ka je wajen malam ka nemi shawarar malamai su baka shawara cewa wajen wa zaka je kai karatu a wajen sa domin su suka san malamin kuma su suka san ilimin to wannan sufofi ne ake buƙatar malamin da za a yi karatu a wajen sa ya cika shi mai bada shawara in ya tashi bada shawara to waɗannan sufofi ne ya kamata ya lura da su har ya bada shawara ga ɗalibin ilimi cewa je ka kai karatu wajen malam wane saboda ya cika sufofi kaza da kaza da kaza ko kuma a gefe guda ɗalibin da shi da kanshi zai yi ta'ammuli wato ya kula har ya zaɓi malamin da zai yi karatu a wajensa ko da bai nemi shawara ba saboda yana da kwakwalwar da ba sai ya nemi shawara wani ba to me zai kula da shi ga malamin da zai je yi karatu a wajensa wannan yana da matukar muhimmanci kamar yadda muka faɗi a shimfiɗa yana cin abin da ke haramta ma ɗalibai ilimi idan sun kuskure shi wani tun daga matsalar malami shikenan sai ya zama ya samu matsala a malaminsa shikenan karatun su kuma shi ya zama ba zai samu ba ko kuma karatun ba zai tsaru ba ko kuma ya kasance ba zai samu albarka a cikin karatun ba. Allah subhanahu wata'ala ya siffanta mana malaman da ya kamata a yi karatu a wajen su. Allah ta'ala yana ce mana ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ما كان لبشر أي بايا حلستا قوانمتا هو يشي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ألا يسوق مسد للتافي أمتهم النبي والحكم كما الله باشه كنشن دزير ربي واتقان متعني نيكسكيا دمغا كسكيا ربي تقان أي كنسو يتي ونن أي كم نيكوني كو ونن أي كم مغا كوني والنبوة تسنن كما قاش الله باشه عن نبتا ثم يقول للناس دقباي سير كتيم متعني كونوا عبادا لي من دون الله كزم نيزا كبوتا موابا اللابا كزم باينا نيزا كبوتا موابا اللابا baya halasta ba zai yi wani haka ba bayan Allah ya zabe shi a matsayin annabi. Wannan ma kana din wannan kainuna din tana kainuna ce shar'iyya kuma kainuna ce kauniyya wato qadariyya. Allah ya riga ya hukunta ba a taba samun wani annabi yayi haka ba. Allah ya bashi annabta amma daga baya kuma sai ya rikice ya koma ya ce ai a daina bauta ma Allah shi za a bauta mawa sannan shar'iyya ce haka baya halasta a wajen Allah bai yiwu ba sannan ko bai halasta ba walakin sai dai abinda annabawan Allah suke ce ma mutanen su kullun in sun zo kunu rabbaniyyi ku zama malamai na Allah. Burin annabi in aka aiko shi shine ya gadar da wannan gadan nasa da Allah ta'ala ya bashi wato ilimi babban abinda annabawan Allah suka zo da shi kenan kamar yadda muka faɗi a shirye-shiryen baya a lokacin da muke bayani akan falala da daraja da matsayi babba da ilimi ke da shi a wurin Allah subhanahu wataala da kuma wajen a cikin addinin musulunci. Walakin kunu rabbaniyyin kowane annabi idan yazo abinda yake ce ma mutanansa kunu rabbaniyyin ku yi kokari kowa daga cikin ku in san samu ne ya zama rabbani ya zama malami na Allah ya zama malami masanin Allah ya zama malami mabiyin Allah ya zama malami mai kira zuwa ga Allah duk siffa ar-rabbani kamar yadda zamu gani ta dauki wannan bima kuntum tuallimuna al-kitaba da abinda kuka kasance kuna karantar da mutane na littafi akwai qira'a bima kuntum ta'lamuna alkitaba saboda abinda kuka kasance kuna koya na littafi. Amma kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi shaykhul mufassirin yace qira'a shadda tafi bima kuntum tu'allimuna da abinda kuka kasance kuna karantar da wasunku alkitaba na littafi wa bima kuntum tadrusun kuma abinda kuka kasance ku kuna karantawa. Shi yasa Ibn Jarir al-Tabari yace in kace bima kuntum ta'lamuna alkitaba kuma kace wa bima kuntum tadrusun ta ta'lamuna daga al-ilmu ne sannan tadrusun daga addarsu ne abu ɗaya ne abinda kuke koya kuke karantawa. To amma in aka dauki cewa bima kuntum tuallimuna alkitaba abinda kuke karantar da mutane shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa al-alimur rabbani man ta'allama wa amila bima ta'allama wa yu'allimu ghayrahu malami da ake ce ma malami na Allah shine man ta'allama wanda ya koya abu na farko kenan wa amila bima ta'allama sannan yayi aiki da abinda ya koya sannan wa'allama ghayrahu sannan kuma ya koyar da wani sa kenan at-ta'allum da al-amalu bima tu'allima sannan kuma sai na karshe shine ta'limun ghayri mimma tu'allima a koya ai aiki da abin da aka koya sannan kuma na uku a koyas da wani shi ma ya iya abin nan da aka koya to shine al-alimur rabbani shine malami rabbani a dai daga cikin ma'anonin da wasu malamai suka ambata kenan wannan na nuna mana malami ana tsammanin ya kasance ne malamin da za a yi karatu a wajen sa ya zama yana da ta'allumi sannan ya zama yana da ta'alimi ya zama yana koyan karatu shi ma bai ji cewa ai ya daina karatu ba kamar yadda suke fadi suke cewa la yazalul mar'u aliman ma ta'allama fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila mutum ba zai gushe ba yana zama malami matukar yana koyan karatu amma duk ranar da mutum ya ji a ransa cewa ai yana jin ya iya to faqad jahil to daga nan ya zama jahil to wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi manya-manya da suka nuna siffar mutumin da ake son a yi a karatu a wajensa ana buƙatar ya kai ɗalibin ilimi idan za ka yi karatu wajen malami ka tafi wajen malami wanda yake rabbani malami na Allah mai tarbiyyar mutane malamin da ya koya yake aiki da abin da ya koya sannan kuma yake koyarwa kuma burinsa shi ne a shirye a koyarwarsa ba burinsa ya nuna shi ya iya ba domin akwai mutumin da zai zama koyarwa yake yi amma ba burinsa a shirye ba burinsa shi ne a gane cewa fa shi ya iya kaga wannan shi ne at-tabahi lis-sufaha'i kenan mutum yana taƙama yana nuna yana bunƙasa ga waɗanda suke su wawaye ne kuma jahilai ba su da gogayya الإمام الطبري رحمة الله عليه شيخ المفسرين بيتاش سيقو من كلمة ولكن كونوا ربانيين إنا سيتي الرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة وند أكي تيما مالمي رباني شيني الجامع إلى العلم والفقه مالمن دي حتى تتوه دا إلمي sannan kuma ya hada da albasara bi siyasati sannan ya san yadda ake jagorancin mutane wa tadbiri da kuma yadda ake juya al'amarin su wal qiyam bi umuri ra'iyati sannan kuma ya san yadda ake jagorancin talakawa wato waɗanda suke ƙasa da shi wa ma yusluhum fi dunyahum wa dinihim da kuma abin da zai zama gyara ne a gare su a rayuwarsu ta duniya da kuma gyara ne a gare su ta rayuwarsu ta addini yan uwa ana nuna mana lokaci yayi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zamu tsaya anan sai Allah ya sake hada mu a haduwa ta gaba da izinin sa zamu dora akan wannan batu da muke yi na wani malami ne za a je a yi karatu a wajen sa wannan sufofi ne ake buƙatar malami ya zama ya cika sannan a je a yi karatu a wajen shi kuma mun fara fassara wannan aya da take cikin suratu Ali Imran muna muku fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin ƙarƙashin kulassa Allah madaukakin sarki kullun ya bar mu a matsayin nasa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu sai Allah ya hada mu a haduwa ta gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh